This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar yau Juma'a ta babbar rana 23 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
Da Hawwa Isra'ila ta ce ana wani sabon yunkurin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas, inda za a dakatar da fadane takaitaccen lokaci a zirin Gaza. Babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Gabas ta Tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun majalisar kaduwarsa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin Gaza a wannan mako. Kada sojojin Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka da makami mai linzami guda, a cewar ma'aikatan sojin Ukraine.
Kanin labaran kenan. A yau za mu fara bude taskar rahotannin namu ne daga jamhuriyar Niger, inda gwamnatin sojin kasar ta kori wasu kananan jakadunta da dama da ke wasu kasashe da ke Turai, Asiya da Afrika.
Akwai abin da ake cewa canji na yanayi. Yanayiwa yanzu ita wannan gwamnati da ke ci yanzu wani sabon salo ne, wani sabon akida ce take so ta ba diplomasiya.
A Najeriya kuwa, gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da kashe kasar gumin dan fashin dajin nan da ya addabi jihohin Kaduna, Katsina, Niger da babban birnin tarayya Abuja, wato Badari Isiyaku, yan bindigan da ke tare da shi.
Shi wannan Badari Isiyam ya yi barna da shi, ya kashe mutane da dama, ya yi garkuwa da mutane da dama, ya karye tattalin arziki mutanen, musamman ma a gagara.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin ƙarin bayani. Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya tare da Isa Lawal Ikara, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Isra'ila ta ce ana wani sabon yunkuri na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas, inda za a dakatar da fadane takaitaccen lokaci a Gaza. Kana a saki mutane 100 ko fiye da haka da yan bindiga suke ci gaba da yin garkuwa da su. Wannan yunkurin ya hada da tura wakilai a yau Juma'a zuwa birnin Paris domin tattaunawa, a cewar kafafen yada labaran Isra'ila. Shugaban ma'aikatar leƙin asirin Isra'ila shine zai jagoranci rukunin. Tun da safiyar yau Alhamis ne ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa wa wakilin Amurka a Gabas ta Tsakiya Brent Maacock cewa gwamnati za ta faɗaɗa ikon da aka baiwa masu tattaunawarmu kan waɗanda ake garkuwa da su. Kalaman nasa na zuwa ne bayan Benny Gantz, wanda ya zauna tare da Gallant da Prime Minister Benjamin Netanyahu kan yakin Isra'ila. Yana faɗa da yammacin shekarun jiya Laraba cewa akwai sabon yunkurin cimma shirin tsagaita wuta. Babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Gabas ta Tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniyar kaduwarsa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin Gaza a wannan mako. Yana mai cewa ana tsananin buƙatar taimakon jin kai. Ba zan iya misalta irin gaggawar da muke da bukata wurin magance wannan lamari na tsagaita bude wuta bisa jin kai da kuma sako mutane da ake garkuwa da su. To, Wanyasland yana faɗa wa kwamitin aji Alhamis daga birnin Kudus. A ranar Talata, kwamitin mai mambobi 15 ya gaza tabbatar da kudirin kira ga tsagaita bude wuta na jin kai cikin gaggawa saboda hawan kujerar naki da Amurka ta yi. Mambobi 13 sun goyi bayan daftarin shawarwari na Algeria, yayin da Burtaniya ta janye kanta. Wanyasland ya ce aikin jin kai a Gaza na fuskantar kalubaloli da dama, yayin da adadin manyan motocin dakon kaya na ayyukan jin kai ya gaza 500 da aka yi tanadi a duk rana ta Allah. Sojojin Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka guda 100 da makami mai linzami guda 1, a cewar ma'aikatan sojin Ukraine. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce dakarun tsaron sararin samaniyar kasar sun lalata jirage guda 8, yayin da suka gano su a sararin samaniyar yankunan Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporizhia da kuma Kharkiv. wani harin jirgin Rasha mara matuki da yammacin jiya Alhamis ya tada wuta a birnin Odessa mai tashar jirgin ruwa a gabar tekun Bahar Aswad, inji gwamnan yankin Ole Kipar yana fada a shafin Telegram. Kipar ya kara da cewa har yanzu ba iya tantance adadin mutane da suka jikata ba. Rasha ta fara kaiwa Ukraine mamaya ne a ranar 24 ga watan Fabrairu shekarar 2022, kana yayin da ake shiga shekara ta biyu da mamayar. Shugabannin kungiyar kasashe bakwai mafiya karfin masana'antu ta G7 za su yi wani taro ta yanar gizo gobe Asabar domin tattaunawa akan taimakawa Ukraine.
An jima kaɗan, Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu je ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Yamai na jamhuriyar Niger, domin jin yadda gwamnatin sojin ƙasar ta ce ta sallama wasu ƙananan jakadunta daga aiki da ke wasu ƙasashen Turai da na Asiya da ma wasu ƙasashen Afirka. Ga salama mini barma da cikakken rahoton.
Kananan jakadu wato consul honoraire kimanin 26 ne ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta bada sanarwar kora daga aiki, kamar yadda yake rubuce a wata takardar jerin sunayensu da kasashen da suke da ofishi a matsayin wakilan wannan kasa. Ba dai karin haske game da dalilan daukar wannan mataki da ba kasafai ake ganin irinsa a Nijar ba, illa kawai sanarwar hukumomin ta yi tunatarwa game da kafuwar majalisar CNSP da nadin Prime Minister shugaban gwamnati da kuma yarjejeniyar birnin Vienne ta watan Afrilun 1963 da ke fayyace ka'idodin da suka shata hulɗar ƙasashe da ta aikin ƙananan ofisoshin jakadanci. Na tantubi wani masani kan harkokin hulɗar ƙasa da ƙasa, Mustafa Abdullahi, domin jin irin fasarar da za iya yi wa irin wannan mataki a diplomasiyance.
Kasan harkar diplomasiya akwai abin da ake ce ma canji na yanayi. Yanayiwa yanzu ita wannan gwamnati da ke ci yanzu wani sabon salo ne, wani sabon aƙida ce take so ta ba diplomasiyar, da shi yasa ta sarki waɗannan ƙananan jakadodi. Watakila za ta nada wanda kuma su kare da su domin su kare hakkin kasar Nijar, domin su kare duka abin da yake da makon Nijar.
Jerin sunayen waɗannan ƙananan jakadu na nunin alamar galibinsu ba 'yan ƙasar Nijar ba ne. Dalili kenan na sake tambayar Mustafa Abdullahi, shin wa ya kamata ya wakilci wata ƙasa a matsayin ƙaramin jakada, wato consul honoraire?
In ka jance ƙananan jakada mai yawanci dai ga waɗannan ƙasar Nijar ne da yake wata ƙasa inda Nijar ba ta da jakada, uku ko tana da jakada, watakila kasar tana da girma ba zai iya kula da duk kasa ba, sai a dan samu wani dan kasan ne yake wata kasa, dama yana zama ko ma'aikacin gwamnati ne ko dan kasuwa ne ko na shahararren mutum ne wanda aka sani, kawa aikin sa kai ne yake, yana da kariyar shi ba kawai wanda babban jakada yake da na kowa ambassador ko ko consul general, yana da wani albashi amma ba salari ba ne, saboda gudunmuwar da yake badowa na kare 'yan kasar da kasar ta nada mashi wannan matsayi.
Waɗannan ƙananan jakadu da hukumomin mulkin sojan Nijar suka kora sun hada da jami'an da ke wakiltar kasar a wasu ƙasashe shida na Afirka, sai jami'ai 13 da ke wakilci a ƙasashen Turai, yayin da wasu ke wakilcin wannan ƙasa a ƙasashe 7 na Asiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, an gaida Suleiman Mumuni Barma. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Baba ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
Manazarta sun ce kafin samun nasarar taron koli tsakanin Pyongyang da Tokyo, dole ne a magance batutuwa da suka shafi sace-sace da makaman nukuliya da makami mai linzami na Koriya ta Arewa. Ko da yake Pyongyang ta ki tattaunawa da Washington da Seoul, tana nuna amincewa da ba saban ba ta shiga tattaunawa da Japan, wanda ke aiki kud da Koriya ta Kudu a wani rukunin kasashe uku da Amurka. Kim Yo-jong, wata kasaitacciyar 'yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, ta ce Pyongyang a buɗe take domin inganta dangantakarta da Tokyo, kuma tana da hasashen yiwuwar taron koli da Prime Minister Japan Fumio Kishidi, amma ta ce akwai takatsantsan. Ta ci gaba a wata sanarwa da aka fitar ta hannun ma'aikatar labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta KCNA a ranar 15 ga watan Fabrairu cewa dole ne Japan ta ajiye batun satar da Pyongyang ke kallo an daidaita da shirye-shiryenta na nukuliya da makamai masu linzami waɗanda ba su da abin yi da gyaran alakar. A ƙarshe, a jiya Alhamis ne aka tuhumi wasu 'yan kasashen waje guda hudu da laifin safaran makamai da ake zargin Iran ta kera a cikin wani jirgin ruwa da sojojin Amurka suka kama a tekun Arabia a watan jiya. Sojojin ruwa biyu na Navy SEALs sun mutu yayin aikin. Karan aikata laifi da aka bude a jiya Alhamis a kotun Amurka da ke gundumar Richmond ta yi zargin cewa waɗanda ake tuhuma guda hudu, waɗanda dukkaninsu ke ɗauke da katunan shaidar zama ɗan ƙasa na ƙasar Pakistan, suna safaran wasu kayayyakin makami mai linzami da ake zargin Iran ta ƙera makaman da mayakan 'yan tawayen Houthi suka yi amfani da su a hare-haren baya-bayan nan. Kwararren makamai masu linzami da sauran manyan makamai daga Iran zuwa dakarun 'yan tawayen Houthi a Yemen yana barazana ga jama'a da kuma muradun Amurka da ƙawayenmu a yankin, in ji ƙaramin lauyan gwamnati Liza Monaco a wani saƙo ga manema labarai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madallah, yanzu kuma sai jihar Kaduna Najeriya, inda gwamnatin jihar ta tabbatar da kashe kasar gumin dan fashin dajin nan wanda ya addabi jihohin na Kaduna, Katsina, Zamfara, Niger da babban birnin tarayyar kasar wato Abuja. Badar Isiyaku tare da wasu manyan yan bindigan da ke tare da shi, kamar da yadda za ku ji karin bayani cikin wannan rahoton na Isa Lawal Ikara.
Gwamnatin jihar Kaduna ta tabbatar da cewa Bodere Ishiyakun da aka halaka kasar gumin dan fashin daji ne da ya jagoranci manya-manyan harare a jihar Kaduna da ma wasu jihohi makwabta. In ji mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan.
Shi wannan Bodere Ishiyam ya yi barna da shi, ya kashe mutane da dama, ya yi garkuwa da mutane da dama, ya karye tattalin arziki mutanen musamman ma a karkara. Don kuma kai la'akari da hare-hare, shi ya jagoranci harin da aka kai a wannan makarantar nan na koyar da abin da ya shafi gandun daji, ya yi garkuwa da ɗalibai 39. Shi ya je kuma wannan makarantar nan na da ake horar da ƙananan harsoshin soja wato NDA, ya kashe manyan sojoji biyu sannan kuma ya garkuwa da mutum ɗaya. Har wa yau kuma mai martaba sarkin Bungudu da ke jihar Zamfara yana kan hanyar shi a kusan shekara biyu da suka wuce, shi ya yi garkuwa da mai martaba sannan kuma ya kashe dogarin shi a ɗan sanda guda ɗaya. To sai ga shi Allah cikin hukuncinsa ya ba mu nasara daren Laraba zuwa wayewar gari jiya Alhamis, sai muka samu nasara a kan shi wannan Bodirin. Akwai mayakashi guda biyu wanda su ma suka kwanta hagu, da yawa daga cikinsu kuma sun samu rauni.
Alhaji ɗaya Bukerawa shi ne ya jagoranci al'umomin yankunan garuruwan da ke yammacin Zariyan da suka yi koke a kan yadda 'yan bindigan ke ta kai harhare a yankunansu, kuma ya ce jin labarin kashe wannan kasar gumin dan fashin daji ya sa sun fara jin akwai yiwuwar su koma gona bana.
To farko dai ba abin da zamu ce ma Allah ya zuwa wayewan garin yau sai godiya. Korafin da muka yi ya fara tasiri ya zuwa yau, dan yau an kashe gaggarimin mutumin da ke kashe al'umma, yake hana su noma, yake hana su kwana da ke gidansu, yake tasar da mutane suke barin kauye ko zuwa bariki. Ya zuwa yau gwamnati ta yi nasarar kashe shi. To mutanen yau wasu ma da yawa sun tashi da azumi ne sakamakon wannan nasara da aka yi na kashe wannan ɗanta addan. Ko muna ma sojoji addu'a na ƙara samun nasara, kuma ya kamata su ƙara samun ƙarfin gwiwa. Don haka akwai tunani in Allah ya da inda ba a nomawa bane, inda aka cigaba da wannan ƙoƙarin, in Allah ya da bana za mu noma shi insha Allah.
Masana harkokin tsaro irin su Manjuyashin Komaritaya ma na ganin dole ne a jinjina wa jami'an tsaron wannan ƙasa akan wannan nasara da suka yi. Sai dai kuma ya ce duk da wannan nasara bai kamata jami'an tsaron su yi bacci ba.
Hakika kashe wannan kasar gumin dan bindiga da jami'an tsaro suka yi abin alfahari ne, kuma abin ayaba musu ne, duba da cewa ya dade yana cin karen shi babu baka. Yau cikin iko Allah wannan nasara da aka samu, in abin a doge ne a cigaba da kai farmaki irin wannan, to ina gani za a karya lagonsu, musamman aka ce shugaba irin wannan ya fadi zai zama kare gwiwa ga 'yan baya waɗanda suke tare da shi, za su sa shakku kuma kila ma ta yi sanadiyan wasu su bar irin wannan abu. Amma ba lokaci bane da sojojinmu za su kwanta, kamata yayi su ƙara ƙaimi su kasance sun ci gaba da kai farmaki tare da fatan Ubangiji Allah zai sa a ƙara kare lagonsu ta yanda kamar yadda dama muke faɗa. Kaduna dai ita ce jiha wadda in ba a ɗau mataki yanda ya kamata ba to za a yi ta dawowa nan ne da amai da wurin nan sansani.
Wannan aikin jami'an tsaron da ya sanadin kashe wannan kasar gumin ƴan bindiga dai ba ƙarewa ya ba. In ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aro din da ya ce yanzu ma aka fara shi.
Akwai ayyuka na musamman wanda ake yi a yanzu da muke wannan maganar duk da cewa ba ma san mai dogon bayani akan abu da ake. Amma dai tabbas duk ƴan fashin daji wanda suke kashe mutane suna garkuwa da mutane, mutane talakawa bayan Allah wanda ba jiwa ba su gani ba su sani da cewa rana 99 na ɓarawo ne amma rana ɗaya na mai kayan.
Cikin watan Fabrairu nan dai ƴan bindiga sun kai harhare a wasu daga cikin yankunan ƙananan hukumomin Igabi, Giwa, Cikun Ƙaura da Kajuru. Sai dai kuma wannan nasarar hallaka kasar gumin ɗan fashi Boɗeri da sauran masu aiki tare da shi ka iya kawo ƙarshen hauhawar barazanar tsaron da ake samu a waɗannan yankuna baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To masu sauraro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Da zama a saurari shirin mu na gaba.
Manuniya.
Wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, in ba a canza tsari ba ba abin da zai gyaru tun daga tsarin fito da yan takara da komai.
Gara mu koma mu abin da yayi muna koma mu prime minister daga shugaban kasa.
Wasu ƴan majalisu kenan ke tabbatar da tuntuban turgude tsarin shugaban kasa mai cikakken ikon da suka ce idan aka kalli tsarin za a ga yana dingishi. Sai dai kuma manyan sarakuna da mafasa bakin al'amuran da kan kai komo sun yi wani tuntube da dingushi.
Ba baki da kiso ne ba in dai za mu ci wani wani mulki ba ku zama zauna lafiya ba.
Ba wai tsarin mulki bane matsala, shugabanci mai adalci shine yake tsawa ƙasa ta ci gaba.
Game da tsabar tsananin tsadar rayuwar da aka tsinci kai a ciki a Najeriya kuwa shugaban majalisar wakilai na Najeriya ne ce kwanan nan talakan Najeriya zai yi murmushi.
Mun zauna da shugaban ƙasa a baya an tabbatar mana duka waɗannan kayayyakin abinci za a ga suna sauka kuma cikin nan da ƴan satuttuka in Allah ya so za a ga wannan canji.
Waɗannan fa so mun taɓa tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da ke kokarin kwakulo mafitar da za ta kore wa dukkanin masu haran mu fushi. Shiri na 158 cikin jerin shirin Manuniyan da ke son ganin kowane dan kasa ya ci ya koshi mai yiwa koshin kuma amma fa da irin faca ka da dukiyar da ake wajen zabe a Najeriya ta sa tsohon dan majalisar wakilan tare Najeriya Malam Abubakar Cika Adamu ya ce ya gano mafi akasarin ƴan siyasa a Najeriya ba su da wani kishi.
Ai duk wanda yace za a gyara Najeriya a wannan tsari ƙarya yake. Wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa, in ba a canza tsari ba ba abin da zai gyaru tun daga tsarin fito da ƴan takara da komai.
Wani tsari ya kamata a yi?
Wal Allah ya san yanda zai iya fito da shi, amma ina ganin sai an samu somersault a samu mutanen kirki a fito da tsari sabuwa ta demokradiya wadata. Amma a wannan demokradiya ba zai tafi ba. Yanzu zan baka misali, yau ga gwamnan Kaduna, yau idan zai koma gwamna alal misali a tsarin da muke da shi ba zai kashe biliyan 5 ba. to nawa ne ya samu albashi aka samu yakan ka ba ta ina zai same su shi zanke cewa masu zuwa neman mukamin siyasa nan ba dan Allah suke yi ba dan in dan Allah ne ba za ka yi ba saboda sai ka nemo haramun ka sa a ci shi yasa a 2019 an zabe ni 2015 primaries ina zaune garin nan babu inda naje nace zabe bana waje aka neman ma nace ni bana nan ina Niger don ni bana son nayi naga 2019 in zan yi sai na hada da haramci ma sai nace bana ba gidan wanda naje bana so don na san idan zaka yi ta tun farko sai ka fara sata
tun ma dai ganin irin koke-koke da tsarin shugaban kasa mai cikakken iko da ake tafa mun yi a Nigeria ya sa wasu ƴan majalisar kasa guda 60 neman sabon sauyi ta hanyar hada kai da kowane sashi kuma dan majalisa Abdul Samad da Suki shike limancin ƴan majalisar da suka ce kawai komawa tsohon tsarin parliamentary shine zai taimaka don tsarin yafi armashi
mun 60 ga mu doki mataki an yi karatu na harko na dokoki guda uku kundin zarin mulki garan bawul muka so mu shi in Allah yarda abu wannan tsari ga wannan tsari kamar yadda ka sani shine tsarin da muka sama tun lokacin su Sadauna ya muna aiki amma tun da aka bar shi har yanzu mun kasa gane kanmu a matsayin mu Najeriya sai muka ce gara mu koma mu abin da yayi muna koma mu prime minister daga shugaban kasa kuma wanda za a zabe su daga cikin majalisa har da ministocin su daga majalisa amma kamar yadda muka ce gaskiya bisa ga tattaunawa da muke tayi duka tunanin mu cewa shekara ta 2031 ya kamata mu koma wannan tsarin da za a yi
tun dai dattawan kasa ma irin su mai martaba sarkin Ningi Alhaji Yunusu Muhammad Danyaya suka rungumi wannan kiran da suka ce ai da ma tsarin mulki ne da Nigerian ta taba rayuwa a karkashi
sojoji da suka wanda wannan mulki da sauran dan boko presidential system shi shi da tsawon niyya to a basan banta mai daidai al'adar Najeriya to ga shi nan ya fi karfin mu ya yi mana tsada sa'an nan babu yanci a cikin sa ba da zufa da mantar bishi wallahi da cigaban bin da ya faka
ta yana za a yi wannan gyara
na ba za a nema ai duk taron nan da ake yi parliamentary system ko bari ga ban san shi da ba ba zai zama mana wani wahala ba sa'an bayi da tsada har ma ana matsalin mun ce region din na guda shida kowanne da ya sa prime minister mun ce bakin shugaban kasa in ana son kasar nan ta cigaba duk babu za ku fara wani system ai wani tsari amma wannan presidential system lalle ba zai dace da ba in mun dauke ta totality America kuma abin da sai wannan mulki ya dace da su ba gurkowa bane mutane ne kwarin tsira aka taru duddure aka zo Allah ya dauka ta kuma yanzu ba ki dake soje ba in dai za mu ci gaba da wannan mulki ba ku za mu zauna lafiya ba
shi ma dai shehu malami Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya ce tsarin prime minister a matsayin jagora a kasa da sa ƴan siyasa su daina warka jama da kuɗi a wurin zaben da suke dauka wannan kuma shine adashi
akan tsarin parliament wato majalisa zai rage tsayin kuri'u ko zai rage iyakan da'irar da ake zabe domin wakilai ne za su zaba kaga ya rage da'ira din ya rage karfin amfani da kuɗi amma yanzu an baka Najeriya duka a ce ka nemi shugabancin ta ai sai ka kashe miliyoyin kuɗi
yanzu an ga wasu ƴan majalisa har su 60 suna ta kokarin ganin an dawo tsarin parliamentary wasu suna ganin ko an canza inda mutanen nan ƴan kasar abin na iya cigaba me kake ganin fa'ida ko alfanu
canza zai kawo sauki kware da gaske domin zababbin nan ma su ne ministoci su ne ke kula da gwamnati abun zai sauki biiznillahi amma yanzu an zabi shugaban kasa ya dauko mutumin da ko dimbalin siyasa ba sai su kuma ke tafiyar da gwamnati kaga chief of staff ya dauko shi ya dauko mutane da ya ba su makaman da ba amma mutane suka sani ba to yin shi ke kawo wannan barna da muka gani
sai
da
kuma malamin jami'a Dr. Faruk BB Faruk ya ce ai ko na tsarin mulki za a yi amfani da shi a Nigeria babu wani abu da zai sauya matukar dai shugabanni na nan akan akidar su ta rayuwa akan ganin kyashi
ba wai tsarin mulki bane matsala a gaskiyar magana shugabanci mai adalci shugabanci wanda yake ya sa ci gaba a gaba shugabanci wanda babu rashawa da cin hanci shine yake tsawa ƙasa ta ci gaba ba wai irin tsarin da ta dauka take amfani da shi bane saboda a kowane irin tsari in ka dauka an ciyar da kasashe gaba a kowane irin tsari kuma in ka dauka an rushe kasashe an talautar da su tabbas akwai irin tsarin mulkin da za a iya kalla a ce wata kila kasa kaza za ta fi dacewa da shi saboda bambance-bambancen da take ciki to amma wasu kasashen ma wannan tsarin mulkin alal misali na shugaban kasa da mai cikakken iko da ake gudu
shi kuma ƴan America din da suka dauka suke ganin saboda su sun je kasar da bambance-bambancen shi ya fi musu a'ala
ƙarshen magana dai shugabanci a Najeriya su nitsi su nemi hanyar maslahar
fitar da kasar daga cikin kangin talauci da tattalin arziki su kyale maganar kwalliyar siyasa.
Shi kuwa shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Dr. Abbas Tajuddin cewa yake talaka zai samu sassauci saboda kwanan nan kayan masarufi zai rage farashi.
Kullum muna samun labarai na irin wahalhalu da jama'a suke fuskanta musamman akan abin da ya shafi abinci. Shi yasa zaka ga mafi yawan ɗan majalisa a wannan kannin muka fi ba da fifiko akan siyan kayan abinci mu je mu raba mu al'ummanmu. Kun ga dan takara wanda muka yi karken shekara da wuce inda muka sa gwamnati lalle ta tsanadar da wani dan kuɗi ga kowane dan majalisa na wakilai da na dattijai dan ya je ya sai abin kayan abinci ya taimaka ma al'ummarsa a rage musu wannan raɗaɗi. Mun zauna da shugaban ƙasa a baya, mun zauna da minista da waɗanda suka dace don mu ji shin menene mafita ga ƙasa akan wannan tsadar rayuwa da ake samu musamman abinci. An tabbatar mana cewa gwamnati tana sane kuma akwai matakai wanda za ta dauka na gaggawa wanda insha Allahu duka waɗannan kayayyakin abinci da suka yi tsada da yawa insha Allahu za a ga suna sauka kuma cikin nan da ƴan satuttuka ko ƴan watanni kaɗan in Allah ya so za a ga wannan canji.
Batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai numfashi. Domin kuwa daga Juma'a nan ma saura kwanaki 1190 ne su yi sallamar sakin kujerun kuma babu wanda zai ce wai sun cancanci rarrashi. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Abdulrahman Muhammad na jihar Bauchi da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kashi kashi. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To madalla masu sauraro ga nasihar Juma'a.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول عبد الرحمن سالي نحن غربا سافيكا جهر دوالا تبير كاسون جمهوري الكامرو تهوى بايا منقبات الدسلام ويبتع الدين المسلم تزوى غريكو فدا كرمونا وانا لوكا تي شيني كامر حكا dangane da ainihin wato tarbiyyar yara ko mu ce tarbiyya a musulunci. Abinda zamu gane Allah subhanahu wataala ya ja ankulun baki da bayan ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yadhkiruhum wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Manzon Allah shine wannan da Allah ya aika shi cikin ba ummai. Idan aka ce mutum ba umme ne wanda bai iya karatu ba ko bai iya rubutu ba, rasulan minhum Allah ya ko wani manzo daga cikin su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yatlu alaihim ayati ya zamo yana karanta ayoyinsa shi ubangiji, wato yana karanta musu ayoyin Allah. Ya karantar da mu yanda zamu karantar da iyayenmu, zamu tarbiyyatar da yara su ne ainihin wato mu fara su samu su son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hubbu ahli baitihi da soyayya na iyalansa sune ahli bait da kuma ainihin wato a wakiratul qur'an wannan shine
da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
To Hawwa a takaice, Isra'ila ta ce ana wani sabon yunkuri na cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Hamas, inda za a dakatar da faɗa na takaitaccen lokaci a Gaza. Kana a saki mutane 100 ko fiye da haka da 'yan bandaga ke ci gaba da garkuwa da su. Babban wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a Gabas ta Tsakiya ya bayyana wa kwamitin sulhun majalisar kaduwarsa da abin da ya kira da ba za a lamunta da shi ba bayan wata ziyara da ya kai a zirin Gaza a wannan mako. Kana sojojin Rasha sun kai hari cikin dare da jirage marasa matuka da makami mai linzami guda a cewar ma'aikatar sojin Ukraine.
To masu sauraro, a nan ne kuma za mu nade tafarmar shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammaluwar shirin, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Hadiza Kyari da ta kula da shafukan mu na yanar gizo, sai Dadi Balawi da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin Hawa Sharif. Muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an ji mun ku.